Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 10 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Jakadan Palestina a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa ta yi hukumar Palestina ta nemi zama cikakkiyar mambar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekarar. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya Talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan binciken badaƙala da ake yi a wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar.
To duk da dai muna ana cikin yanayi na wahala da gwamnati, za a ce mutum ɗaya ya je ya handami kuɗi irin wannan, ko za mu ji shi a matsayin kamar rashin tausayi.
Idan muka leƙa a ƙasar Ghana kuwa, da ke shirin yin babban zaɓenta a wannan shekara 2024, shugaban ƙasa Nana Addo Akufo ya ja hankalin al'ummarsa.
Democracies are grounded on viable elections.
An kafa tsarin demokuraɗiyya ne akan zaɓe mai inganci. Kuma a bana kamar yadda muka yi a wasu shekaru takwas da suka gabata, za mu fito zaɓen ne domin zaɓen shugaban ƙasa wanda zai gaje ni.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkan rahotannin namu. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na adakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda, ga dukkan alama shugaba Joe Biden na ƙoƙarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby, shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa, ya nanata daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kadai za ta amfana da shi. Isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta 'yan ta'adda ba, sai ta murƙushe su. Da yake mai da martani ranar Litinin ga masu yi masa tambayoyi suna nema a tsagaita wuta a Gaza, Biden ya ce yana aiki da gwamnatin Isra'ila ta amfani da dukkan hanyoyin da suka dace don ganin Isra'ila ta sassauta kuma ta fita daga Gaza. Jakadan Palestina a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa ta yi hukumar Palestina ta nemi zama cikakkiyar mambar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekarar. Jakada Riyad Mansour ya shaidawa manema labarai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu. A watan Nuwamban shekarar 2012, zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa kuri'ar ɗaukaka matsayin Falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba, inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba tare da sun kaɗa kuri'a ba. A shekarar 1974 ne dai aka amince da ƙungiyar 'yancin Falasɗinu a matsayin mai sa ido. Mansur ya ce hukumar Falasɗinu tare da taimakon ƙasashen Larabawa za ta fara neman goyon bayan zuwa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke da ikon ba da damar zama mamba, saboda dole ne ya goyi bayan buƙatar hakan kafin ta je zauren majalisa don yanke hukunci na ƙarshe. Hakan na nufin dole ne aƙalla mambobin kwamitin tara a saka da kuri'ar amincewa da ƙudurin, kuma babu ɗaya daga cikin mambobin kwamitin biyar na dindindin da za su yi watsi da shi. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya Talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya, saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. Hamas ta ce jirgin mara matuƙi ya auna sansanin Isra'ila da ke Safed, wani yanki mai tazarar kilomita 10 daga kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta harba makaman kariya domin kakkabo wasu jiragen da yawa da aka harba daga Lebanon zuwa cikin yankin Isra'ila. Kuma wani makami ya fada kan wani sansanin da ke arewacin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce ba a samu asarar rai ko jakata ba. Jami'an tsaro sun ba da rahoton cewa wani harin jirgin sama mara matuki da Isra'ila ta kai ranar Talata ya taba wata mota a kudancin Lebanon inda ya kashe mutane uku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan murnar sake da labarai. Kafin nan ‘yan Najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu game da zargi da kuma binciken da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ke yi kan wasu jami’an gwamnati da ake zarginsu da karkatar da dukiyar ƙasa ta hanyar da ba ta kamata ba. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton.
Yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya bayyana dakatar da ministan harkokin jinƙai na Najeriya, wato Dr. Beta Edo, da kuma ba da umarni ma hukumar EFCC da su binciken zargin da ake mata na karkata wasu kudade zuwa wata lalita daban, da ‘yan ƙasar suka ce wannan mataki ne mai kyau da shugaban ƙasar ya ɗauka, da cewa shi ne karo na farko da ya ɗauke irin wannan mataki, da kuma suka kira ga hukumar EFCC da su bayyana wa jama'a irin bazakaran da suka gano a wajen binciken. Dr. Beta Edo dai shi minista mai karamin shekaru a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma ta kasance mace na farko da ke kokarin gurfanarwa a gaban EFCC, wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar. Kafin wannan tuhuma dai, ana tuhuman da Zani Madugbe da kuma tsohuwar ministan ma'aikatan jinƙai, wato Sadiya Umar Faruk. Sannan wannan ita ce na uku da ta kasance cikin jerin mata guda uku da aka yi wa minista, da kuma ake tuhumar da irin wannan laifi na karkatar da wasu kuɗaɗe mallakar gwamnati. To ko me yana Najeriya ke cewa ne akan irin wannan mataki da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka a karo na farko?
Ake suna na Tijjani Umar. Ni farko abin da ma ya zo raina na ce, to duk da dai muna ana cikin yanayi na wahala da gwamnati, za a ce ba wanda yake jin daɗi ana shan wahala a cikin wannan yanayi. A ce mutum ɗaya ya ji ya handami, ana zargi dai tunda yanzu zargi yake ya ji ya handami kuɗi irin wannan, ko kuma a ce ana suspecting nata kan wani abu mai kama da haka, za mu ji shi a matsayin kamar rashin tausayi. An kuma yanda shi gwamnatin ta ɗauki mataki, gaskiya abin aiban a ce minista mai ce za a yi suspending nata kan ana zarginta ba hukuma dama ta yi bincike a kai, gaskiya abin ayaba ne, mun yaba sosai.
Sunana Halima Suleiman. Gaskiya ya kyauta saboda ta ba mu kunya mu mata. Azumanta na mace ba ita ne na farko ba, ba ita ne na biyu ba, ita ne na uku. Gaskiya sun ba mu kunya, ya kamata mata mu mai da hankalinmu. In an ba mu abu, mu dinga yi tsakaninmu da Allah, mu bar son zuciya.
Mataki kuke so a ɗauka kanta?
A gurfanar da ita abinda ta cinta mayar.
Sunana Dr. Muhammad Musa, ina aiki a Ramat Polytechnic Maiduguri. So a takaicen takaicewa abinda shi shugaban ƙasa ya yi, ni ana ra'ayin daidai ne, dama abinda muke nema tun tuni a ƙasar nan, amma sai kasance yawanci shugabanninmu maybe akwai wasu wanda suke jin kunyin su ko wani abu, amma yanda ya ɗauki action, yanda ya fara tun da farko da ya rantsar da su ya ce duk wanda ya aka same shi da kuskure zai dakatar da shi, to gashi ya fara akan wannan matar. To alhamdulillah, dama irin wa'annan abubuwan muke bukata. So dan Allah, ni kuma zan ba shawara duk wani wanda ya yi badagali da dukiyar mutane, dan Allah ya ci gaba da irin wannan abun, Allah ya daza samu maslaha.
Wasu ‘yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu akan dakatar da ministan jin kai da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya yi, kuma ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan irin matakan da suke so a ɗauka. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an hukumar lafiya ta duniya ta WHO sun yi gargadin cewa akwai barazanar bala'in jin kai da lafiya da ake fuskanta a zirin Gaza, yayin da wuraren da aka ware don samar da agajin jin kai da jinya ke raguwa. A daidai lokacin da muke ganin wannan bala'in na jin kai na faruwa a kan idanmu, muna ganin tsarin kiwon lafiya na lalacewa, a cewar Sean Casey, kwadinetan kula da kungiyoyin likitocin gaggawa na hukumar WHO. Ya kara da cewa asibitoci suna rufewa, marasa lafiya ba sa samun damar zuwa cibiyoyin kiwon lafiya, ana tilastawa ma'aikatan kiwon lafiya guduwa don tsira da rayuwarsu. Ya kuma ce za a iya yi wa mutane jinya kuma za a iya ceton rayuka idan akwai damar samun kulawa. Casey, wanda ke Gaza tsawon makonni 5 da suka gabata, ya bayyana cewa za a fuskanci katsewar ayyukan lafiya da kuma rasa damar ganin ma'aikatan kiwon lafiya na ban mamaki. Kaman da China ta yi wa wani mutum da ake zargi da yi wa Birtaniya leƙen asiri ka iya zama mai da martani, a cewar manazarta Batun, wanda ma'aikatar tsaron China ta sanar a ranar Litinin, na zuwa ne a daidai lokacin da a Birtaniya ake ƙara nuna damuwa game da Beijing da kuma barazanar tsaro da ƙasar ta 'yan gurguzu ke kawowa. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan kama wani mai binciken majalisar dokoki ɗan Birtaniya a bara bisa zargin yi wa China leƙen asiri. Wani saƙo da aka wallafa ranar Litinin a shafin sada zumuntar WeChat na ma'aikatar ya bayyana cewa hukumar leƙen asirin Birtaniya ta MI6 ta ɗauki wani mutum aiki wanda sunan babansa Huang a shekarar 2015, wanda tun daga lokacin ya tura mata bayanan sirri 17 tare da ɗaukar ma'aikata aiki don hukumar ta hanyar amfani da na'urorin leƙen asiri da gwamnatin Birtaniya ta samar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo yana kira ga daukacin yan kasar da masu ruwa da tsaki da su haɗa kai don ganin zaben 2024 mai zuwa ya kasance cikin gaskiya da lumana. Shugaban ya ce tushen tsarin demokradiyya mai aiki a duniya ya gini ne bisa zaɓuka masu inganci, wanda dole ne ya zama abin fifiko ga dukkan 'yan ƙasa, yayin da wajen tunkara babban zaɓe a watan Disamba. Hawawa Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton.
Akufo-Addo, a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar a bikin cika shekaru 30 da kafuwar jamhuriyar Ghana ta hudu, ya yi kira da a ƙara haɗa kai tare da yin kira da a mutunta dokoki da ka'idojin gudanar da zaɓe a kasar.
Democracies are grounded on viable elections.
An kafa tsarin demokuraɗiyya ne a kan zaɓe mai inganci, kuma a bana kamar yadda muka yi a wasu shekaru 8 da suka gabata, za mu fito zaɓen ne domin zaɓen shugaban ƙasa wanda zai gaje ni. Babu wani demokuraɗiyya na gaskiya da zai yi watsi da muhimmancin zaɓe da kuma sabcice kuri'u. Ya kamata dukkanin masu ruwa da saki, wato hukumar zaɓe, jam'iyyun siyasa da shugabanninsu da masu zaɓe da 'yan ƙasa su yi ƙoƙarin tabbatar da ƙarfafa demokuraɗiyyar Ghana tare da taimaka mana wajen ci gaba da ɗaukaka martabarmu a nahiyar, inda muka zama abin koyi na demokuraɗiyya a Afirka. Bai kamata a yi shakku kan sahihancin zaɓe ba, kuma waɗanda suka yi nasara a ƙarshe za su samu goyon bayan kowa ba tare da wata tangarɗa ba. Ta haka ne kawai za mu iya karfafa demokuraɗiyyarmu da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'ummarmu. Chief Superintendent Imam Hussein Abdulrahim, limamin 'yan sandan Ghana, ya ce kowane zaɓe yana zuwa ne da nashi yanayin. Kan haka suna gudanar da shirye-shirye domin ganin bana an yi zaɓe lafiya kamar kowace shekara.
Babu shakka kowane zaɓe da nasa yanayi. Namu ne mu tabbatar da cewa an yi zaɓe lafiya. Muna da namu research kwanciyar darasi da muke yi ma kowane anguwa. Akwai angwanni daban-daban da a cikin ayyukanmu muke ce mata flashpoint. Tana yiwuwa ta zo mata tashi wannan wurare. To kariya da ake ba irin wayannan wurare ne daban ne da wasu kuma wurare daban. Isa muna da namu shirye-shirye da muke yi. To irin wannan wurare sai kiga cewa wato 'yan sanda da soja da sauransu ke ga an sa su suna da yawa wannan abu. Ta biyu kuma abinda kuma muke yi shine kai ke shawo kan manya masu anguwa, a kira su a zauna a zanta da su saboda su ma a duba wani irin gudunmawa ne za su kaddamar saboda tabbatar cewa a an zaɓe lafiya.
Pastor Philip Inze na Churchin Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry a nan Accra, Ghana, ya yi kira ga dukkanin masu ruwa da saki da su yi adalci cikin zaɓe har da shugaban ƙasa.
Dangane da zaɓe da za a yi bana. Kira na ga shugabanni addinai na daban-daban da na Kristoci da na Musulmai. Ado a haɗa kai a waya ma mabiyanmu kai. Sannan na kira ga gwamnati ta yi adalci ga wanga zaɓe da za sai sanan kowa na hwata da kowa duk wanda ke takara zama shugaban kasan ga duk abun da kowa ka hwata abun da zai sa Ghana ta yi gaba ayi zabi na lahiya hukuma da kula da zabi ayi adalci kada da anuna bangarenci
bana dai kamar yadda bai buye ba jam'iyya mai mulki da babban jam'iyyar hamayya dukkaninsu na bukatar mulki a bijajen ta haka mun tattauna da Abubakar Abbas mai hada kan jama'a wato Zongo Caucus na Okaikwe Central kakashin tutar babban jam'iyyar Adawa NDC a Ghana inda yace
gaskiya election da mun ya zama one of the hard election da Ghanaians za su experience shine shi incumbent sun so su zauna kan sarauta kuma mu ma yan NDC mun tani dai kaman election gan da za mu yinga mu NDC mu da koda ma an san mu muka zo da democracy mu kullum muna sai bisa kan ayi election lafiya kare lafiya la
ita ko hukumar zabe ta bayyana cewa za ta sake lokacin rufe kada kuri'a daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 3 na rana a babban zaben shekara 2024 mai zuwa shugaban hukumar zaben Jimensa ta jaddada cewa wannan gyare-gyaren yana nufin sauƙaƙa tattara kuri'u da bayananta da kidaya cikin gaskiya a lokacin da ido ke ganin ido Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Young Pania. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 12:16 na tsakar dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya.
Gwamnatin Najeriya ta soma wani sabon yunkuri da ba sabon ba na yaki da cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati. Lamarin da ya janyo mata yabo da jinjina. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne cece kuce suka karaɗe dukkan kafofi a Najeriya. Sakamakon wani umarni da aka ce ministar ayyukan jin kan jama'a da yaƙi da fatara Beta Edu ta baiwa babbar akantar kuɗi ta ƙasar. Na saka wasu kudaden ma'aikatar har naira miliyan 585 a cikin asusun wata ma'aikaciyar ta. Wannan lamari dai ya haifar da bin diddigi da kuma ƙara tona asirin wasu ayyuka da ake zargin ministar da aikatawa a cikin dan takaitaccen lokacin da ta yi a kan mukamin, waɗanda kuma ake ganin cewa sun saba doka.
Akwai wani bincike na sirri da ke nuna cewa ita wannan minista ta ba da approval na kuɗi wajen miliyan 79 wanda ya kunshi kudade ne da ma'aikatanta za su yi tafiya zuwa kogi. To kowa ya san kogi gari ne da ba airport, kuma kuɗin jirgin da aka sa ma zuwa kadai wajen 200,000 dawo wajen 200,000 kaga mutum ɗaya 400,000. To kaga wannan abu ne da ba zai kama hankali ba, kuma kowa ya san ita mutuniya ce da ta fito daga wajejen sashin Akwaibo. Sannan sai gashi kuma an samu cewa waɗannan mutanen da aka ba su aikin nan da ya kama wajen kuɗi naira biliyan 3 da wasu ɗan abuwa, an gano cewar wasu mutane ne na farko akwai 'yan sashinta. Na biyu kuma daman mata ce bayan an haife ta a wajejen su Akwa Ibom ta yi rayuwarta a wajejen su Lagos. Ita ma mutanen da aka gano suna da alaka da waɗannan wajejen su Lagos ɗin. To kaga za a ce kamar abokananta ne wanda ta tara don su ci moriyar wannan abu. To duk irin waɗannan idan aka kawo gaban shugaban ƙasa mai sauraron jama'a, dole zai duba ya ga cewa to wannan bincike bai dace a binciken mutum yana dore da kaya akan shi ba, don haka ya sauke kayan sai a bincika.
Lamarin dai ya harzuka kungiyoyi yan farar hula har ma da daukacin yan Najeriya, waɗanda suka yi ta kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya dauki kwakkwaran mataki a kanta domin nuna cewa da gaske gwamnatin take yi wajen yaki da cin hanci da rashawa da ke kokarin kassara kasar.
Duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi, to ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi, a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwadayin duniya, masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu, a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan.
To a matsayin karbawa kan waɗannan kiraye-kirayen kuma shugaba Tinubu ya ba da sanarwar dakatar da ministar nan take, tare kuma da baiwa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa umarnin gudanar da bincike a kanta, lamarin da kuma ya farantawa waɗanda suka yi kiraye-kirayen na farko.
To gaskiya wannan abin da yawa ita Beta Edu ministan jin kai ta Najeriya wato ya dakatar da ita domin abin cike ta kan zargin da ake mata. Yana nuni da cewa na farko ba zai yadda da cin hanci da rashawa ba gwamnatinsa. Na biyu yana nuna cewa bangaranci da wato yanki ba zai tasiri ba gwamnatinsa. Saboda waɗannan ababe guda biyu ana zargin ta duk ta aikata. Na farko ta bada kuɗi ba da ka'ida ba. Wannan ma alamomi ne da ake zargin da cin hanci. Na biyu kuɗaɗen da aka raba domin a je a rijista na masu mabukata a Najeriya. Wato yankin ta bayar yankin Akwa Ibom da kuma yankin Lagos inda nan ne ta bi karfi don haka shugaba Bola Ahmed Tinubu dole a masa guda a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara dauka duk da cewa baya babatu kaman sauran gwamnati ta baya inda suke nuna su masu gaskiya ne masu yaki da cancanci ne amma gashi ana gani a kas da ma kokare an ce ana biye a garin su a gidan su ya gani a kas
wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake binciken tsohuwar ministar ma'aikatar Sadiya Umar Farouk bisa nata zargin na wawure biliyoyin naira a yayin da take kan kujerar haka kuma lamarin ya zo daidai lokacin da 'yan Najeriya ke jimamin rahoton wani kwamitin bincike wanda ya bankaɗo wata mummunar badakala da ake zargin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da tafkawa da ma waɗansu da dama da har yanzu ba a koma jin ɗuriyarsu ba musamman waɗanda suka narke a cikin jam'iyya mai mulki wannan ya sa wasu ke ganin har yanzu fa akwai sauran rina a kaba a shirin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
In dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum. In ba hukunci ba shikenan haka za mu ci tafiya kara zube. Abubuwa duk sun burbule komai ya lalace. Saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara. Gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaƙi cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikinsa a yanzu. Ya fito kiri-kiri waɗannan mata da suke rike da wannan madafun iko da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata. A bincike su a tabbatar in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wannan zai taimaka wajen hana wasu da in sun hau su ma za su yi abin da wa'annan suka yi.
To shin me gwamnati ke cewa ne kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen?
Da sunana Muhammad Idris ni ne ministan yaɗa labarai da kuma wayar da kan jama'a na Najeriya. Eto gaskiya gaskiyanta ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To amma abinda zaka sani shine idan ka ce tun kai faro tun daga gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli akwai gwamnati guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kurkuku. Kuma ko yanzu haka akwai irin waɗannan waɗanda ake ta bincike ana ta abu wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadin da kuɗi abu ne mai wuyan gaske za ta iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi gwamnati ma ta ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta sai da komowa komin ƙudurin gwamnati ta kama mutum a lallai sai doka an kai ga ƙarshen doka kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi ai kaga za a je a gurfar da shi gaban kotu ne to idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane kaga ai babu yadda za a yi saboda ai gwamnati dole ta bata kuma wato ta bi abin da kotu ta ce saboda dole ita ma ta bi doka abu ne mai wuyan sha'ani amma dai abin da zan gaya ma shi ne ana ta kokarin ta cewa an kauda wannan abu saboda kowa ya san cewa cin hanci da rashawa wani babban al'amari ne wanda ke hana ƙasar Najeriya ci gaba kuma idan Allah ya dashi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna cewa lallai yana buƙatar a ga cewa an kawo ƙarshen wani al'amari zai wuya a ce an gama shi rana guda amma abu ne wanda za a ci gaba da yi a hankali har a kawo ƙarshen al'amarin.
To shin masu binciken ne ba su iya bincike ba koko su ne ba su sayar da za su samu ƙwararrun hujjoji ba har lamari yake lalacewa a kotu ne koko ina matsalar take?
To Malam Murtala ta san kamar da na maka bayani ita gwamnati haƙƙinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaban kotu ba wai kawai da za a ce kawai a je a samu kabari a ce kawai ka kama ba mutum da ba mulkin soja ake ba a ce ka ci kuɗi kawai zo ka je ka yi gurguku dole a tsaya a je a kai mutum kotu abinda kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole saboda ai wato demokradiyya ake bi ba za a yi kama karya ba dole a bi mutane a bi dokar ƙasa idan kotu ta ce wannan ya yi laifi shi kenan ya yi laifi idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba mutum bai yi laifi ba ka ga yadda gwamnati ke kanta da sai da gwamnati da mutum a ka ga abin zai zo da dan wuya kenan.
A can baya lokacin gwamnatin PDP a mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin PDP da cewa wato tana daurewa mutanen ta gindi musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba ko da an fara binciken su idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma a cikin jam'iyya mai mulki sun tsira kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada akan ita jam'iyyar APC mai mulki wadda ake ganin cewa koda mutun ya aikata laifi muddin ya koda a waje yake idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shikenan kamar ya hautu din mun tsira in na baka misali kamar tsohon gwamnatin jihar Zamfara wanda kowa yaji ya fara takun saka da APC har sun fara wasar yan buya akwai tsohon gwamnatin jihar Kano wanda shi ma an fitar da wani hoihon bidiyo wanda yake nuna zargin karbar wasu kudade har na kasashen waje amma karshen ta saboda wadannan shi wannan da da'i yana PDP yana koma APC yanzu gashi har an saka masa ma da minista kuma zaka ji shiru ba wani zance shi kuma wannan gashi yanzu har ya koma bayan ya bar gwamnatin shari ya koma ya zama shugaban jam'iyya akwai wani mataki da gwamnati za ta dauka don ganin cewa ta kauce ma irin wannan zargin da ita ta taba yi a can baya
to ka san ka bada maka bayani shi zargi in dai ba kotu bace tace an tabbatar da zargi kaga dai sunan shi dai zargi kenan dai da kake ganin ana cewa wani ya almuhadara da kudi da dukiyar jama'a a kaga dai ba dauka shi zawai kawai aje a daure shi a kai shi wato hukunci a daure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba dole dai to demokradiya ake yi dole dai a kai a gurfan da shi gaban kotu to idan har ba a je kotu aka tabbatar da wannan zargi ba kaga sunan shi zargi kenan bai yiwuwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiya irin namu na Najeriya yake ko me mutum yayi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya dauki lawaya gurfi da lawaya a je a fafata a can wurin duk wanda kotu ta ce gashi shine mai gaskiya in aka tabbatar da misali mutum yayi laifi to kaga ya tabbata mai laifi kenan
Masu saurare a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Umar Faruk Musa. Dadi Balawe ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Toma da lagar dan mutan Sanyinna da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice.
Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake kara yi na adakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas kuma a lokaci guda da dukkan alama shugaba Joe Biden na kokarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na tsagaita wuta a Gaza. John Kirby shugaban kwamitin tsaron kasa kan hanyoyin sadarwa ya nanata da daddiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kadai za ta amfana da shi. Isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ƴan ta'adda ba sai ta murƙushe su. Jakadan Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa ta yi hukumar Falastinu ta nemi zama cikakkiyar mamban Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekarar. Jakada Riyad Mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu. A watan Nuwamban shekarar 2012, zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar ɗaukaka matsayin Falastina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba memba ba, inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba tare da sun kada kuri'a ba. A shekarar 1974 ne dai aka amince da kungiyar 'yancin Falastinu a matsayin mai sa ido. Kungiyar Hezbollah da ke da mazauni a kasar Lebanon ta faɗa a jiya Talata cewa ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban kungiyar Hamas.
Koma da la'agai sheke masu raro bakin ɗaya abinda ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da tsuntsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan a madadin Maryam Dauda tana na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Sarfila Hashin Guma daga nan birnin Washington DC ke cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.